sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauraron abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren Talata 13 ga watan Oktoba shekarar 2020. Bayan labaran duniya, za ku ji hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Niger sun tabbatar da mutuwar mutum sama da 2000 sakamakon cutar zazzabin cizon sauro. Haka kuma za ku ji cewa kungiyar malaman jami'o'in Najeriya wato AFS ta ce ba za ta koma aiki ba har sai gwamnati ta cika alƙawuran da ta yi mata. Kamar kowace ranar Talata, yau ma Mustapha Nasiru Batsari na tafa da rahoto na musamman wannan karan akan karancin ilimi da kuma rashin manyan makarantu da yawa a yankin arewacin Najeriya. Sannan muna tafa da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. To amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Matar nan da aka gabatar don zama alkali a kotun kolin Amurka, Amy Comey Barrett, ta ki ansa wasu jerin tambayoyi da wasu sanatoci suka yi mata kan yadda za ta yanke hukunci a wasu shari'o'i da mai yiwuwa su taso idan aka tabbatar mata da wannan matsayi a kotun kolin Amurka. To sai dai Barrett ta ce ba za ta bar ra'ayinta da aqidarta ta addini su yi tasiri kan yadda za ta yanke hukunci ba. Ni ban da wata manufa ta boye, inji Barrett yayin da kwamitin majalisar dattawa kan harkokin shari'a ya fara zaman tantance ta wanda zai yi kwanaki biyu yana yi kan nadinta da shugaba Donald Trump ke sanyi a wannan matsayi na tsawon rai a wannan kotu mai mambobi tara. Barrett ta kara da cewa ni tsarin doka zan bi. Bayan wasu tambayoyi na farko da wasu ƴan Republican wato da chairman din wannan zaman Lindsey Graham da Senator Chuck Grassley da kuma wasu ƴan jam'iyyar Democrat biyu Senator Dianne Feinstein da Patrick Leahy suka yi, Barrett ta ki bayyana irin hukuncin da za ta yanke kan shari'ar halatta zubar da ciki a Amurka da kuma batun damar mallakar bindiga da batun dokar inshorar lafiya idan sun taso. Ta kuma yi watsi da wata tambaya kan ko shin za ta janye daga sauraron duk wata rigimar da ka taso game da zaben da za a gudanar ranar 3 ga watan Nuwamba. Katafaren kamfanin harhada magungunan nan na Amurka Johnson & Johnson ya dakatar da mataki na ƙarshe na gwaje-gwajen maganin COVID-19 din shi bayan da aka samu ɗaya daga cikin waɗanda ake gwaje-gwajen maganin a kansu dauke da wani irin ciwon da ba a tantance ba. Wata kafar labaran harkokin lafiya ta yanar gizo ce ta fara daukar wannan labarin jiya Litini bayan da ta gani a wani kundin bayani da kamfanin ya aike ma kwararru da ke wasu wurare. Kwanan nan kamfanin na Johnson & Johnson ya kaddamar da fadadadden aikin gwaje-gwajen nau'in maganinsa da ake sha sau daya. Ana gwajin ne kan mutane 60,000 a wurare sama da 200 a Amurka da kuma kasashen waje irin su Argentina, Brazil, Chile, Mexico da kuma Afirka ta Kudu. Sai dai kamfanin ya bayyana a wata takardar bayani cewa irin wannan abin da ya kira al'amari na cikas kamar rashin lafiya ko hatsari na daga cikin abubuwan da aka san suna iya faruwa lokacin gwaje-gwajen magani musamman ma idan waɗanda ake gwajin a kansu suna da yawa kamar haka. Ya ce an tsaida gwajin ne saboda kawai a yi wani ɗan nazari, ba wai irin dakatar wannan ce da wata hukumar lafiya kan yi ba. Wata kungiyar yaki da cin hanci da rashawa ta ayyana Amurka da Burtaniya a matsayin kasashen da suka fi aiwatar da dokokin hana kamfanonin cikin gida bayar da cin hanci da rashawa a kasuwannin duniya, kuma ta ce sauran manyan kasashe kusan ba sa ma yin komai. Kungiyar ta Transparency International ta faɗi yau ɗin nan Talata cewa ƙasar China, wadda ita ce ƙasar da ta fi fitar da kayan sayarwa a duniya, kusan ba ta yin komai don hana cin hanci da rashawa a hulɗar kamfanonin cikin ƙasar da sauran duniya. Kungiyar mai mazauni a birnin Berlin na ƙasar Jamus ta ce ƙasashe huɗu ne kaɗai daga cikin manyan ƙasashe 47 masu fitar da kayayyaki, wato Amurka, Burtaniya, Switzerland da Isra'ila, waɗanda kashi 16.5% na kayayyakin da ke kasuwannin duniya ne suke samarwa, suke aiwatar da dokokin hana kamfanonin cikin gida bayar da cin hanci da rashawa a kasuwannin duniya zuwa shekarar 2019. Wato kenan an samu raguwa daga kasashe 7 masu hakan, waɗanda suka samar da kayayyakin saidawa na kashi 27 cikin 100 a shekarar 2018. Wasu sabbin alƙaluman da gwamnatin China ta bayyana a yau ɗin nan Talata na nuna alamar tattalin arzikin ƙasar wanda shine na biyu a girma a duniya da ci gaba da gaggauta murmurewar da yake yi daga matsalar corona. Kayayyakin da China ke fitarwa waje sun karu da kashi 9.9 cikin 100 a watan Satumba idan aka kwatanta da na bara, wanda kuma ya tsara na watan Agusta mai karuwar kashi 9.4 cikin 100. Masana sun ce karuwar kayayyakin da China ke fitarwa ɗin na da nasaba da yadda kasashen duniya suka yi ta buƙatar abubuwan kariya daga cutar corona da ƙasar China ke yi, da kuma magungunan tsaye da bazuwar cutar ta COVID-19. To sai dai ranar cinikayyar China a duniya a watan jiya dala biliyan 37 ne, wato ya ragu daga dala biliyan 58.9 na watan Agusta. Masu saka jari sun nuna ƙwarin gwiwa da aka sun hakan a hada-hadar kasuwannin hannayen jarin Asiya a yau ɗin nan Talata. Kasuwar Nikkei ta Japan ta tashi da ƙaruwar 0.1 cikin 100. S&P ta Sydney ta ƙaru da kashi 1 cikin 100. Ita kuma Kospi ta Seoul ta yi ƙasa da wajen maki 1.5. TSEC ta Taipei ta rikito da maki 9. A hada-hadar can da yamma kuma Shanghai Composite ta yi sama da maki 1.5. Sannan ita kuma Sensex ta Mumbai ta ragu da 0.1 cikin 100. An rufe hada-hadar Hong Kong saboda gargaɗin yiwuwar fuskantar mahaukaciyar guguwa. A hada-hadar kayayyakin sayarwa kuma ana sayar da gold kan dala 1,920, wato ya yi ƙasa da 0.4 cikin 100. Ana sayar da ɗanyen man Amurka a kan dala 39.57 kowace ganga, wato ya yi sama da 0.3 cikin 100. Man Brent kuma ana sai da shi ne kan dala 41.87 ganga guda, shi ma ya karu kenan da 0.3 cikin 100.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, hukumomin kiwon lafiya sun tabbatar da mutuwar mutum sama da 2,000 a bana sakamakon kamuwa da zazzabin cizon sauro, lamarin da ake dangantawa da ruwan sama da aka tafka wanda kuma ya haddasa ambaliya da karuwar tafkuna da suka yi sanadin yawaitar sauro. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulan Mumunu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Miliyoyin mutane ne suka kamu da masasar cizon sauro daga farkon shekara zuwa farkon watan Oktoban 2020, abinda ya yi sanadiyar rasuwar mutane sama da 2,000, lamarin da ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Iliyasu Idi mai nasara ke dangantawa da sakacin jama'a game da matakan rigakafi.
Wanga matsala ta masasar cizon sauro ruwan gani da an kai waɗanda ba su da misali bana, waɗanda sun wuce adadin ruwan bara. Mun samu kaman mutum wanda an ka gano ya samu wannan ciwon 2,480,019. In ana son abin manta shi da bayar haka, mun samu 1,108,000 waɗanda sun ka kamu da wannan ciwon. Mun samu kamar mutum 2,000 da kusan 400 da wani abu da sun ka rasa rayukansu. Kuma bara mun samu kamar mutum 1,900 da sun ka rasa rayukansu. Mutane ba su ɗauki tsabtar muhalli ba, gidajensu da muhimmanci an yi walalle, an yi ambaliyar ruwa. Kuma sai ka iske haƙƙi ya hito cikin gida, haƙƙin nan an bar shi yana nan. Za ka iske dauɗa matsala daban-daban wadda su wannan ƙwayoyi na cizon sauro su ne ake ce mashi talabai. Irin wannan ne sauro ke aihuwa duk sahe.
Domin tunkarar wannan matsala, gwamnatin ta yi tanadin miliyoyin magunguna da ta umarci likitoci su bai wa marasa lafiya kyauta, in ji ministan.
In ka ɗauki shekarar da ta bana kawai, abinda gwamnati ya raba gidan sange 1,800,000 don a kare mutum 1,13,800 game da cizon sauro, abinda ake ce ma sibil. Amma akasari in ka zo wannan gidan sange ba mai aiki da shi. Magani bana tattama wanda mun ka sa 3,700,000 haddasa ba'in da wani abu wanda tarattama ne. In kan ɗauki ma abu na test wanda ake bincike a gano shi ma kyauta ne. Akwai wata siyasa ta politik ta mai yaki da ciwo masasarar cizon sauro wanda gwamnatin Amerika gaba ɗaya ke kama mu nishar. Ana ce mu abun PMI kamar program ne na shugaban ƙasar Amerika mai kama mutane da yakin cizon sauro. Akwai ƙungiya ta Duke Union Lawyer, akwai CRS Catholic Relief. Masu kama magunguna daban-daban da sun kai tana da magani wanda anka kai anka aje to cikin wannan magani anka diba anka ba duka district 72 da adda kwai cikin kasar da su ma mun ka ce su duka duk inda adda kwai wata likita su kai
a wani abin da ke zama matakin magance cinkoso marasa lafiya da ake fuskanta a manyan asibitoci a wannan lokaci na yawaitar masu fama da masasarar cizon sauro hukumomin kiwon lafiya sun gargaɗe jama'a a fara zuwa asibitocin unguwa domin samun shawarwari daga likitoci Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, to daga batun lafiya a jamhuriyar Niger sai ilimi a Najeriya, inda kungiyar malaman jami'an kasar wato ASU ta ce ba za ta koma aiki ba har sai gwamnati ta mutunta yarjejeniyoyin da ta sanya wa hannu da suka shafi wasu bukatunta. Zainab Babaji gare ki.
Malaman jami'o'in sun shiga yajin aikin ne tun watan Maris na wannan shekara. Saboda gwamnati ta hakikance cewar sai ta hada su cikin asusun bai daya wato IPPIS da malaman jami'o'in suka ce ya saba wa yadda za su gudanar da harkokin su suka kuma bullo da nasu tsarin na UTAS Jami'in da ke binciken kudi a kungiyar malaman jami'o'in Najeriya Dr. Chris Piuna yace
a duniyar nan babu jami'an da take amfani da irin abin da gwamnati take son ta yi amfani da ta na mu da albashi wanda mun ji mu shiga IPPIS. IPPIS ta saba ma dokokin da suka kafa university da jami'o'i a kasan tsarin nan ana kiran shi University Transparency Accountability Solution UTAS. Ita ne ta fi dacewa da jami'o'i. Mu ba civil servants ba ne. Muna da abin da ake kira governing council. Governing councils kuma suna da dokar da ta kafa su. Gwamnati ne ta kafa dokar. So yadda za ta juya yau ta ce a dukkanmu mu koma muna aiki kamar ma'aikatan gwamnati da suke zuwa Secretariat Civil Service wannan ba daidai ba ne.
To amma me ya bambanta tsarin da kuka bullo da shi wato na biyan kudaden nan da IPPIS wanda ita gwamnati ta.
Yanzu nan haka IPPIS ko daga cikin Officin Accountant General za su iya sa sunan ki a ciki. Kuma mun ga an yi haka da akan cewa tana aiki a university. Iye ina za a capturing dinta a cikin UTAS. Zai rage su yajin aiki a jiha shekaru uku ba biya ba domin kowane wata ka san aikin da ka yi in excess za a baka kudinka.
To amma yanzu ina aka kwana na dawowanku daga wannan yajin aikin?
Dawowanmu daga yajin aikin nan na hannun gwamnati sai ranar da ta biya bukatunmu.
In ba ta biya ba ba alaman dawowa kenan.
Dai ba ta biya ba kan ba da mu ba.
A wata sanarwa da ma'aikatar kwadago ta wallafa a shafinta ta ruwaito ministan kwadago Chris Ingigena. Cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya damu da yanayin da jami'o'in Najeriya ke ciki ya kuma ce a cikin tsanaki zai shawo kan lamarin ta ba da isassun kudade duk da tangal-tangal da hanyoyin shigan kudin kasar ke ciki na zanta da wani dalibi a jami'ar Jos
ni ne mai suna Yusuf Tanko mun yi akalla wata shida a gida wanda ya sa abubuwan da ya kamata a ce mun wuce gurin har yanzu muna nan bamu isa gurin ba amma a fannin zaman gida gaskiya mun sha wuya a gida amma hakan ma ya zama mana alheri don ta wani bangaren mun koyi sana'o'in hannu mun yi wasu online classes wanda mun kara certificate gaskiya ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta dadada ma su malamai yanda da su zo su samu karfin gwiwar koyar da dalibai
wani dalibin jami'ar Jos kenan Yusuf Tanko Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga Mustafa Nasir ba tsare da rahoto na musamman
a yayin da bayanai suka nuna cewa sama da yara miliyan 13 ne ba su zuwa makarantun boko a yankin arewacin Najeriya shugabanni a matakai daban-daban da ma kungiyoyi masu zaman kansu sun dukufa wajen fadakarwa tare da daukar matakin shawo kan wannan matsala mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Sultan Sa'adu Abubakar wanda ya halarci taron aza tubalin jami'ar Asalam ta kungiyar Izala a Najeriya ya bukaci gwamnonin arewacin Najeriya da su dage domin shawo kan wannan matsalar
muna kira gwamnoninmu domin zagaya mun ga makarantun mu da suke kuma akwai gyara Alhamdulillahi mun gara dakan matakai amma gara daure da mara domin yanzu aiki ya fara. Muna karfi daga gare su gwamnatin mu a 19 na arewa su hada kansu su yi doka daya wanda zai taimaka a daukar yara daga kan tituna suna bara a sunan neman karatu neman ilimi addini musulunci a sa su makarantun ne. Amma sai dukkan sun hadu sun yi wannan doka. Idan ɗaya doka ya ɗauki mataki wasu jihohi za su dawo ƙasa. Muna da ministoci da yawa a nan, muna da sanatoci da yawa duk suna nan. Ku ɗauki mataki ku yi dokoki za su taimaka ma al'ummarmu. Domin sai Allah subhanahu wa ta'ala tambaye ku gobe cewa shugabancin nan da ya bako a nan ne kuka yi da shi. Da kuma tashi ɗaya mu ɗauki matakai mu kau da yaranmu da ke zama ko suna yawo a tituna a suna almajirci. Amma mu inganta karatun addinin musulunci kuma inganta karatun zamani mu haɗa su wuri ɗaya duk wanda ya koyi alƙur'ani ya koyi ilmin zamani domin ta kai mu samu likitoci da injiniyoyi da sauransu.
Samar da nagartattun ɗalibai masu kishin ƙasa zai taimaka wajen samar da shugabanni na gari a Najeriya, in ji tsohon gwamnan jihar Zamfara sanata Ahmad Sani Yariman Bakura.
Ai wannan kamar yadda nace ba karamin abu ne, domin idan ɗalibai suka fito masu digiri na kowane fanni da kishin addini, to ina tabbata maka al'umma za su zama al'umma nagari, za a samu shugabanci na ƙasa waɗanda za su zo su bi mulki bisa ga turban annabi babban kiran da zai yi shine mu ƙara jin tsoron Allah subhanahu wataala kuma a kyautata niyya, domin kamar na faɗa niyyar da ke akwai da aqida ta gaskiya ita kawo wannan. Domin idan aka sa niyya wajen aikin addini to za a samu a zama tare da Ubangiji subhanahu wataala ko za a samu taimakon Allah subhanahu
wataala. Abubakar Gero Arugungu ya ce ko babu komai samar da wannan jami'a ta Assalam zai taimaka wajen tsarkake tarbiyya da kuma faɗakar da matasa akan illolin shiga ƙungiyoyi irin na ta'addanci.
Asali ma Boko Haram in ka dibi tarihin Boko Haram suna kawo hujja da cewa wai jami'a ana sa skate, jami'a abin nan ana sa tsabibanci, jami'a ana kaza ana kaza. Ai shi ne asali, sai suna laɓewa ga wannan yana da mashubuha, sai suna ruɗa shabab matasa, sai suna haddasa yaƙi da sunan Boko Haram. Amma yanzu in muka asasa wannan jami'a duk abin da aka gani baya daidai ba a cikin tsarin sauran jami'o'i, kaga mu sai mu gyara shi mu tace shi yanda zai dace da addinin Kirista, ya dace da addinin Musulunci, ya zama na kuma matan aure na iya shigowa su yi karatu. Don haka muna kyautata za mu samu musu da ilimi wanda zai canza kwakwalwa da tunanin mutane, mu maida su ga hankalinsu da tunaninsu. Babu hyaɗe, babu zalunci, babu bidan matan aure, babu sata jarabawa, babu kuma a zo a ce mace ta bada kanta don kawai a bata makata ci jarabawa. Yanzu dukan Allah da wannan jami'a cikin ikon Allah za mu kakkaɓe duk irin wannan shubuhayen Allah ya yarda.
Duk da cewa dai akwai tazara a wajen yawan manyan makarantu a tsakanin kudancin Najeriya da kuma arewacin ƙasar, amma tsohon gwamnan jihar Sokoto sanata Aliyu Magatakardawa Mako ya ce samar da jami'ar Assalam zai taimaka wajen cike wannan gurbi.
Zai taimaka matuƙa, don dama muna son ƙarin jami'o'i Najeriya ma wanda ke zama da kansu musamman mu na arewaci da jami'an da ke kusa, muna da ƙarancin su. Misali akwai jiha guda Kudu mai jami'a bai zaka ta guda 27 ba, mu a wannan yanki na arewa ba sai guda biyu kuke talaka wanda ce ta uku da kuma sai abin tagabin Allah da don haka alhamdulillah muna godiya ga Allah ga wannan falala da ya kawo mana lokaci. To kira na kungiyoyi shine dai duk abin da ai don Allah, kwabari don Allah, duk abin da ai asa niyya mai kyau, asa ilahi, asa niyya mai kyau ga zuciya, za a yi da don Allah ba don wani suna ko da fada ko wani jaja ba. Min shine kira na kungiyoyi shine fata na Allah ya kaddara mu samu haka, muna godiya.
Gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu ya ce suna fatan ƙara samun yawan irin waɗannan jami'o'i a yankin arewacin Najeriya, duk da lamarin yana da wahala matuƙa.
Akwai jami'o'i na Islamiyya da suke a Najeriya, don haka akwai wannan farin ciki ne an kawowa an ƙara samun ƙari, kuma Allah ya nuna muna ƙaruruka sun biyo bayanta. kuma ina farin ciki ga shugabannin wannan kungiya, musamman shi Sheikh Abdullahi Balalau da jagorancin da yake bayarwa, wanda har yau gashi Allah ya haifar da wannan wani babban mataki. Kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari a kishin shi na addini, a kishin shi na cigaban Najeriya, ya aiko da wakili domin a wakilce shi ga wannan taro, kuma da gudunmuwa da yake ba kungiyoyi na addini iri-iri waɗanda suka nemi gudunmuwa, waɗanda ma ba su nema ba, waɗanda in ya dace ya san bukatu, waɗanda za su amfana a gare su duk ana yi. To haka wannan abu ne daidai da lokaci, Allah ya saka maku wada.
Gwamnan jihar Jigawa Alhaji Badaru Abubakar, da ya ba da filin gina jami'ar Assalam a Hadeja, ya ce ko ba komai yaran Jigawar za su samu guraben karo ilimi cikin sauki.
Taimako ne na musamman domin mun samu karin jami'a ɗaya, yaranmu za su samu gurabai na karatu wanda yake zai taimakawa harkar ilimin wannan jiha tamu. Bayan wannan zaman university a nan za ta haɓaka tattalin arzikin wurin, saboda za a samu ma'aikata daban-daban wanda za su yi aiki a nan, wanda za su ci abinci, kuma a sami alheri a tattare da wannan university.
Shugaban Izala a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ya ce jami'ar Assalam ta kowa da kowa ce.
Wannan kungiya ta kafa tarihi, wannan makaranta ta kowa da kowa ce. Allah ya nuna mana ranan da za a bude wannan ainihin wato makaranta, mu taho kwanmu da kwarkwatanmu mu shigo wannan jami'a.
Fata dai a nan ƙara samun yawaitar manyan makarantu a yankin arewacin Najeriya mai fama da ƙarancin ilimi da kuma matsalar rashin tsaro a wasu jihohin yankin. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha, kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shangata da wannan faifai. Madalla, yanzu kuma ga labaran wasanni daga jamhuriyar Niger.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da tseren Kyokello Jiro da ake kwanaki na goma a yau Talata. Sai dai tim ɗin Jimbo Visma da ke halartar wannan gasar ta bana sun janye 'yan wasar wannan tim ɗin a yau ɗin nan, saboda kamuwa da zakaran wannan tim ɗin Steve yayi da coronavirus. Ita dai kungiyar ta ƙasar Holland ta janye daga wannan sukuwar ta Lo Jiro ta ƙasar Italiya ne ta tseren keken bana domin kare 'yan wasarta a wata sanarwa da ta hiddo daga kamuwa da cutar coronavirus. Haka ma wannan tim din na Mitchelton Scott da sauran membobin wannan tim din suka janye bayan kamuwar 'yan wasansu sama da biyar da cutar coronavirus today a yau Talata din nan a kasar Italiya. Su ko ƙungiyoyin ƙwallon rugby ko zarruga na kasar Faransa sun soma ja in ja, sai dai ƙwarya ta fashe tsakaninsu da ƙungiyar ƙwallon zarruga ko kuma
rugby ta kasar Faransa din, inda suka ce ƴan wasan su ba za su halartar wasan sada zumunci ba da kasar Faransa za ta yi da Pays de Galles a ranar 24 ga watan Oktoba din nan da muke ciki. Dalili ko shine yawan kiran ƴan wasan su da ake yi domin bugawa kungiyar kasar ta Faransa. Alhali kwa kwanakin wasannin club yana ƙara ragewa, kuma hutun ƴan wasan yana yin karamci, haka zalika yuyuwar jimosu tana ƙara yawa, inji su ungoyin ko kuma club din wasannin zare ruga ko kuma rugby na kasar Faransa. Yanzu haka dai ungoyin biyu sun soma jayayyen dokokin wasar na rugby a kasar Faransa, da yake ita ungiyar kwallon rugby ko zar ruga na kasar Faransa ta yi barazana cewa dan wasan da ta kira kun bi halarci wasannin kungiyar kwallon rugby ta kasar ba, to ba zai saki buga ma club din sa ba. Abinda su shugabannin club din na rugby ko zar ruga na kasar Faransa suka ce yayin yin barazana tsohon zamani ne, amma dai tsakanin kungiyoyin biyu ba sai yanda za ta kayar ba. Abinda Hausa yake cewa ba a san mace to ba sai miya ta kare. Shi ko tsohon mai tsaron gida na kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa Bruno Martini, dan shekaru 58 da haihuwa, da ya tsare raga kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa tsakanin shekaru na 1987 zuwa shekara ta 1996, yana cikin wani halin rai ko kuma mutu ko kuma asibiti yanzu haka a Arnaud de Villeneuve a kasar Faransa, bayan yayi bugun zuciya da fadawa a halin wahalar lumfashi a yammacin ranar Litinin da ta gabata a wurin motsa jikin Gremont. Shi dai Bruno Martini ya yanke jiki ya fadi, kuma a lokacin aka kwashe sa aka ruga asibiti da shi. Za mu kammala da jamhuriyar Niger, inda hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar Niger FENIFOOT ta bada sanarwar komawa bakin wasannin kwallon kafa na League Pro ko kuma Super League ta jamhuriyar Niger a ranar 23 ga watan Oktoba din nan da muke ciki. Wasan da na League Pro ko Super League na jamhuriyar Niger ya dakata ne a shekarar ta gabata sabili da allobar coronavirus da ta mamaye duniya. Har da yanzu a jamhuriyar Niger din, inda kasar ta yi wasan sada zumunci ta hanyar kungiyar kwallon kafa da kasar MENA National tsakanin ta da kasar Chadi a ranar 10 ga watan Oktoba din nan da muke ciki. Jamhuriyar Niger din ce ta karkare kasar Chadi da cibiyu da nema a Stade General Sani Kunce na birnin Mai. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako da wannan, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Matar nan da aka gabatar don zama alkali a kotun kolin Amurka, Amy Comey Barrett, ta ki ansa wasu jerin tambayoyi da wasu sanatoci suka yi mata kan yadda za ta yanke hukunci a wasu shari'o'i da mai yiwuwa su taso idan aka tabbatar mata da wannan matsayi a kotun kolin Amurka. To sai dai Barrett ta ce ba za ta bar ra'ayinta da aƙidarta ta addini su yi tasiri kan yadda za ta yanke hukunci ba. Katafaren kamfanin harhaɗa magungunan nan na Amurka Johnson & Johnson ya dakatar da mataki na ƙarshe na gwaje-gwajen maganin COVID-19 ɗin shi, bayan da aka samu ɗaya daga cikin waɗanda ake gwaje-gwajen maganin a kansu ɗauke da wani irin ciwon da ba a tantance ba. Wata kafar labaran harkokin lafiya ta yanar gizo ce ta fara ɗaukar wannan labarin jiya Litini, bayan da ta gani a wani kundin bayani da kamfanin ya aike ma ƙwararru da ke wasu wurare. Kwanan nan kamfanin na Johnson & Johnson ya kaddamar da faɗaɗaɗɗen aikin gwaje-gwajen nau'in maganinsa da ake sha sau ɗaya. Ana gwaje ne kan mutane 60,000 a wurare sama da 200 a Amurka da kuma ƙasashen waje irin su Argentina, Brazil, Chile, Mexico da kuma Afirka ta Kudu. Wata ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ayyana Amurka da Burtaniya a matsayin ƙasashen da suka fi aiwatar da dokokin hana kamfanonin cikin gida bayar da cin hanci da rashawa a kasuwannin duniya, kuma ta ce sauran manyan ƙasashe kusan ba sa ma yin komai. Kungiyar ta Transparency International ta faɗi yau ɗin nan Talata cewa ƙasar China, wadda ita ce ƙasar da ta fi fitar da kayan sayarwa a duniya, kusan ba ta yin komai don hana cin hanci da rashawa a hulɗar kamfanonin cikin ƙasar da sauran duniya.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, sai a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham wacce ta hada shirin, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Babalane nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.